Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce iya abin da ya faru ga sanata kuma tsohon gwamna Dariye ya ishe masu tunanin cin dukiyar kasa ta haramtacciyar hanya darasi domin babu sauran zargin ware dan bora da dan muwa a batun yaki da cin hanci da rashawa. Kungiyar nan da ke bin diddigin tattalin arzikin kasa da yadda ake sarrafa dukiyar Baitul Mali wato Sharaf ta bawa shugaban kasa Buhari da mataimakinsa har ma da gwamnonin kasar nan 36 wa'adin kwanaki 7 da su fitar da bayanin da suka bayyana ga hukumar da'ar ma'aikata mai kunshi da kadarorin da suka mallaka. Mabiya aqidar konkwasiyya sun ce da alama sabuwar shekarar 2020 ta fara yi musu kamshin nasara da yakinin dawowar haƙƙin da suke ganin an tauye musu bayan kammala babban zaben gwamna da ya gabata a jihar Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwara Noke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bar dama, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo da ma gwamnonin kasar nan 36 sun karbi wa'adin kwanaki 7 daga kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake sarrafa tattalin arzikin kasa wato Sharaf da su gaggauta fitar da bayanin kadarorin da suka ce sun mallaka kamar yadda suka gaya wa hukumar tabbatar da da'ar ma'aikata. Wannan wa'adi dai yana tafe da karin umarni daga Sharaf din cewa cikin waɗannan kwanaki gwamnonin da shi kansa shugaban kasa su bayyana wa duniya cewa sun karbi wannan bukata musamman ma ga waɗanda suke da bukatar sabunta bayanin da ke kunshi cikin hukumar ta tabbatar da da'ar ma'aikata. A cewar mataimakin daraktan kungiyar ta Sharaf Kolawole Oluwadare, duk wanda yayi kunnan kashi da wannan umarni to za su gurfana da shi a gaban shari'a, kuma daga cikin bukatar da kungiyar ke da ita dole ne waɗannan masu mulkin siyasa su fayyace kowace irin kadara ta madarar kuɗi da ke asusun banki ko kuma dai ginanniyar kadarar ƙasa ko wata sheya a kowane irin kamfani da kuma duk wata harkallar kasuwanci. Madogara ga wannan kungiya cikin wagabatu shine dokar ƙasa ƙarƙashin kundin tsarin mulki da kuma dokar yancin dan adam ta Afirka wadda Sharaf din ke tabbatar da cewa dukkanin waɗannan dokoki sun ƙarfafa buƙatar da ke akwai ta yin komai a buɗe cikin sha'anin mulkin jama'a, kuma dokar tana ƙara fayyace buƙatar fitar da bayani ga talakawa na irin kadarorin kowane mai mulki gabani da kuma bayan ya gama jagorancin al'umma. Khususan akan shugaban ƙasa gabanin waɗannan gwamnoni, Sharaf ta ce hakan dama ce a gare shi, ta cika alƙawarin da ya ɗaukar wa 'yan Najeriya na yin komai a buɗe, kuma dai sanin kowa ne rashin bayyana kadarori a bayyane cikin kunnuwan jama'ar ƙasa ya taimaka gaya wajen bunƙasa rashawa da kuma janyewar nagartar jagoranci baya ga karya kimar hukumar ta tabbatar da da'ar ma'aikata. Hatta su kansu gwamnonin dai wannan kungiya bata bar su a baya ba cikin wannan jan hankali, ta jaddada da babban murya matukar wani gwamna yayi kunnan kashi da wannan umarni tabbas za su gauraya a gaban kuliya domin dai amanar al'umma ba a bar wasa bace. To amma kuma wannan kashi din na Sharaf din na zuwa ne a yayin da muka ji wasu ƴan gwagwarmaya irin su Ishaq Gandun Albasa na ci gaba da koki game da makomar talaka a hannun waɗannan gwamnoni tare da dora laifin halin kuncin rayuwa da ake ciki akan shugaban kasa sakamakon yadda yake bawa gwamnonin dama da ta wuce makaɗi da rawa a batu kenan na rike amanar dukiyar al'umma.
An bada bill out na farko, an bada bill out na biyu, an bada Paris Club duk ƙarƙashin gwamnatin Buhari, amma yaya talakan da ake mulka har yanzu bai gani a ƙasa ba? Kaga dole ka sa alamar tambaya.
To ai an ce da ma idan dan buyewa ba ya ji mai.
Sai dai idan baka sa mamman da yawa ba.
To ai babu man shine aka kuka.
Wannan kudaden da ake bayarwa na bill out kada ka manta fa, kudi ne na tallafi wanda zaka taimaka al'ummarka ka rage musu radadi, amma har yanzu talaka yana cikin radadin zafin talauci, kuma gwamnatoci su sani fa wannan hali da talaka yake ciki karshe idan tsanani yayi tsanani sai ya haifar da laifuka masu yawan gaske, domin tsanani shi yake haifar da rashin tsaro. Talauci zai haifar maka da rashin tsaro, zai haifar maka da abubuwa wanda karshe kasar ba za ta iya controlling din shi ba, ko wannan cin hanci da rashawa da ake kuka ana kokarin magance shi me yake haifar da shi ne tsanani ne yake haifar da shi a bakin titi kafin ka je in ka tashi daga nan freedom zuwa inda zaka bar rage ko ina inda zaka idan ka hadu da jami'an tsare sauga ta hada ka sai ka sha mamaki ina magana cin hanci da rashawa da ake cewa ana magancewa kullun karuwa yake me yake haifar da shi talauci shi yake haifar da shi duk abin da ake bayarwa dan ya zo kasa idan ya tafi daga sama yake lilo al'umma ba sa iya ganin sa a fili
amma gwamnati da aka tabbatar da cewa tana yaki da cin hanci da rashawa kai kuma yanzu ka zo kana wani zance sabanin haka
ka dauka daga nan ka ji Zaria ko ka dauka daga nan ka tafi zuwa Jigawa ka gani abubuwan da za ka gani sai dai idan ba tsare ka a hanya
ba amma idan an samu baka ganin kuma irin hukuncin da yake biyo ba
to ai cin hanci da rashawa ba za ka tsaya kan wasu ƴan tsirare na sama ba kace kuma na ƙasa yana ta tasiri yana ta buduwa yana ta karuwa wannan karuwar da yake shine zai zo ya rufe na saman ma a gani kamar ma ba a yi
to ai dan haka shi jagoran yace dama gyara ya dogara ne akan kowa
to ai shi jagoran shine wanda aka fi kallon da shine babban mai laifi domin da ka saka wa mu da ka ba wa mutane al'umma gwamnoni da kananan hukumomi wannan kuma taki ka dauka na bibiyar su da tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ana aiwatar da shi yanda ya kamata
kamar Isha Gandun Albasa kenan guda cikin matasa da ke koke da muryar talakan Najeriya sai dai kuma wannan kalamai nasa na zuwa ne a gabar da muka ji gwamnatin tarayyar na jaddada cewa babu sauran zargi akan ta na ware dan bura da dan muwa a batuna yaki da cin hanci da rashawa hakan kuwa na kunshe cikin kalaman ministan shari'a kuma Antony General na tarayyar kasar nan Abubakar Malami San cikin wata tattaunawa kenan da aka yi da shi ta tsawon sa'a guda a ƙarshen mako inda ya ƙara da cewa iya abin da ya faru akan tsohon gwamna kuma sanata Joshua Dare ya kamata ya zama izina da aya akan masu tunanin ruwa tasha bayan cin amanar ƙasa ta hanyar aikata laifukan almundahana
saboda ka kasance wa tsohon gwamna Senator da ke kan gado jigo a jam'iyya ta APC daga bangare Najeriya wanda ainihin jam'iyyar ta APC ke da rauni an gurhanar da shi a gaban kotu an yanke masa hukunci ya tabbatar da cewa wannan zargi da kake yi ko kuma da kake ganin al'umma ke yi ba ingantacce bane saboda abin da nake kokarin in ce ainihin tarayya ta jam'iyya baya zama sanadi na yi ko bari dangane da abin da danganci tsare-tsaren ita wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari kan abin da ya dangace mu'amalar take da nasaba da cin hanci da rashawa
amma ina zarge-zargen da wasu daga cikin ƴan jahohi suka dinga gabatarwa musamman akan tsofaffin gwamnoni waɗanda kuma ana gani yanzu ministoci ne lokacin da ake gani za a nada su akan wannan mukamai
abin da ya kamata ka sani zargi komai karfin sa ba tabbataccen magana bace kuma zargi ba zai dauke ma haƙƙinka na dan adam akan tsari na shari'a musulunci da ba ita ba yanzu misali ka kaddarta cewa an ga ka ainihin ka fito daga harantaccen wuri bai yiwa an ke ma hukuncin tarayya ta akan aiki na haranci ba tare da an ba da dama ta bincike ba shi kuma bincike bai zama sanadi na hana ka haƙƙi wanda doka ta iya baka a matsayin ka na zama da kasa saboda ka misali yanzu saboda kana zargin cewa a matsayina na tsohon gwamna babu yadda za a yi ban kasance ina da hannu da abin da dangace sama da fadi da duke jama'a ba ba zai zama dalili na hana ni dama ta wanda tsarin mulki ya bani ba ne in an ga ina da wani haƙƙi na iya yin wani abu wanda zai ciyar da ƙasa gaba ba zai zama sanadi saboda zargi na cewa yana yiwa ya saci kuɗin jama'a a ce ba za a baka dama ta taka wata rawa domin ciyar da ƙasa gaba zargi yana nan matsayin sa na zargi har sai ya tabbata matsawar zargi bai tabbata ba ba zai zama sharadi na cutarwa zuwa ga wanda ake zargi ba amma idan zargi ya karfafa bukata ta kama ta kuma a gurhanar da kai a gaban kotu kasancewa kana minista ko kana rike da wani mukami na siyasa baya zama dalili na hana daukar hukunci akan ka kamar yadda ainihin zargi bai hana ainihin a gurhanar da tsohon gwamna a gaban kotu ba kasancewa ta yi sanata wanda ke kan gado bai hana da zargi ya karfafa aka gurhanar da shi ba kuma aka yanke masa hukunci zargin na a lokacin da yake a matsayin na zargi kuma bai hana shi haƙƙin shi na tsayawa takara domin ya iya zama sanata ba
Abubakar Malami San kenan ministan shari'a kuma Antony General na tarayyar Najeriya wannan al'amari dai yana ci gaba da daukar hankalin bangarorin al'umma har zuwa lokacin da za a gani a ƙasa ga waɗanda suke da shakku kenan musamman kan matsayin shugaban ƙasa a wannan fage na yaki da cin hanci da rashawa da kuma irin zargin da ke yawo akan gwamnatin sa na barin jaki tana dukan taiki duk kuwa da ikirarin da ya shayi cewar sannu a hankali da zarar an kafa kotunan tafi da gidanka kan yaki da rashawar za a ga saniyar madungurungun ba ma ƙaho da ake korafin an kasa gani ba wannan lamari dai duka yana da alakar kai tsaye da halin da talaka ke ciki domin mahankalta na cewa motsin gwamnati ko ma wannan iri ne yana shafar talaka ta fannoni da dama musamman ma jin cewa a yanzu mahukunta na shirin ƙara farashin hasken lantarki wanda masu ruwa da tsaki a fagen suka ce hakan ya zama dole kuma farashin zai fara aiki ne daga 1 ga watan Afrilun wannan sabuwar shekara ta 2020 Hukumar da ke da alhaki kan harkar lantarkin Najeriya wato Nigerian Electricity Regulatory Commission ita ce ta fayyace batun wannan ƙari inda tace daddajin labarin hakan ka iya zuwa masu amfani da lantarkin da mamaki amma daukar matakin ya zama wajibi domin dawo da wannan bangare hayyacin sa to amma me wannan mataki ke haskawa game da hukumar talakan da ake mulka ga Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad
shi shugaban kasa yana so ya tufka amma kafin ya tufka ma ake warwarewa in ka duba mutumin da yake da niyyar fitar da mutum miliyan 100 daga cikin matsanancin talauci to yau a zo a ce ana kawo policies wanda za su dada jefa mutumin kasan nan da kasar matsanancin talauci kuma kasan daga matsanancin talauci sai magana ake da fatara daga fatara abinda ake magana sai tsiya yanzu akwai magana ta haraji wanda ake cewa VAT an ƙara 2.5% zai fara aiki duk duniya ba ta ba ƙarin wuta ba over the weekend sai a Najeriya dan asabar akai ƙarin nan da an ƙara maka kashi 78 cikin 100 duk jama'a kasan nan mutum miliyan 200 ba wanda arzikin sa ya karu sai dai raguwa da yi a shekara 4 da rabi din nan da ake shugabancin nan kar ka manta an zo an tarar da naira a naira kan 180 yanzu sai ka ba da naira 1360 za a baka dala 1 kar ka manta an zo an tarar da mai akan naira 87 yau mai 145 saboda haka kullun purchasing power din dan Najeriya kullun raguwa take
a to ba kida ne ya sauya ba wannan
ba zancen kida da ya sauya tsare-tsare ne ko ba gane ba na gwamnati wanda duk aka bashi amana ta wuri misali waɗannan magana NERC da ake National Electricity Regulatory Commission sune masu kaida kudin gutan nan yau in ka dan ko bangaren bankuna masu gadin su sune NDIC da Central Bank so in ka duba duk wanda aka zo waɗannan agencies din sai kaga bakin su daya da waɗannan wanda suke gudanar da waɗannan kasuwancin saboda haka talaka shi aka bari da kasar su kwashi kashin su a hannu
me kenan kaje so kace makoma dan Najeriya da wannan ƙara
ai a wannan tsare-tsaren makoma su shine zai dada nutsewa cikin talauci
ita gwamnati ba
ita gwamnati misali su NEC din nan basu ba wa gwamnati ta shawara na arziki ba abinda muke zato shine karka manta a December din nan suka ce za su yi revoking license na discos din nan saboda sun gaza bangaren wuta an gaza karka manta Khalid a shekara 4 ko 5 abinda gwamnati tarayya ta ba waɗannan discos din bayan fita sai da kayan nan 1.5 trillion
mai da su na naira
na naira in ka mai da su dalla wurin $6 billion aka bata ka dauko tarihin NEPA daga 1980 zuwa lokacin da aka saida ita kudin gudanarwa yau da kullun ba a ba su $1 billion ba a wannan shekarun amma a shekara 5 ka saida kayan ka kuma kana still funding su ma ana ba su abinda ake cewa subsidy
ba wannan ake so yanzu a magance ba da ƙara
to ai shine ya zakai ka magance ka ƙara wa dan kasar ka bayan arzikin sa bai karu ba it's not possible ai
Amanullahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masana siyasar tattalin arziki a Najeriya Don nan kuma masu sauraro mu dawo jahar Kano sai dai kafin mu fara daukar kalaman ƴan siyasar kungiyar dillalaman future ta ƙasar reshen jahar Kano na sanar da ilahirin masu gidajen mai a fadin birni da kewayen Kano cewa su gaggauta zuwa ofishin kungiyar domin biyan kuɗin harajin gwamnatin jaha na shekarar da ta gabata da ma kuma wacce aka shigo cikin sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin kungiyar Mansur Ubakore shugaban wannan kungiya Alhaji Bashir Ahmad dan Malam ya ce hakan ya biyo bayan wani zama da kungiyar ta yi da gwamnati wanda kuma kungiyar ta ce za ta cigaba da tattaunawa akan wani bangaren na harajin jaha da ma kananan hukumomi da wannan kuma mu leka karamar hukumar Kumbotso domin daukar kalaman shugaban committee APC Integrity Group Ado Yelomai TV da ke cewa lallai akwai bukatar su san makomar wanda ya tsaya tsayin daka wajen ganin an kawo karshen takaddamar da ke cikin faifan bidiyon dala cikin gwamnatin Kano tunda dai a cewar sa dalli ba ake kowane irin kasuwanci
to na farko dai ba sa Muhammad Zubairu ya ba da gudunmuwa ga garma wacce ya kare mai girma gwamnatin jihar Kano akan binciken da masu dokoki jihar Kano take yi akan faifan bidiyon dala wanda wannan al'amari ya kamata a ce mai girma gwamnatin jihar Kano idan zai ba mutum da ko mukami a jihar Kano mukamin commissioner ko MD ko da bai za ka mata a ce mukamin farko a fara babbar sa Muhammad Zubairu duba da gudunmu da ya bayar duk jihar Kano a jami'ar APC babu mahalukin da bare ita
wai shi yace ka zo kai wannan magana
to na farko dai ni shine shugaban committee APC integrity kuma makomar jami'ar APC a jihar Kano ita muke kalla a zaben shekara 2023 amma izuwa yanzu abin sa na magantu duba da yadda mai girma gwamnatin jihar Kano iba da mukamin commissioner MD MD advisors wanda duka na fahimci waɗanda ake ba wa alfarmaci su ake ba su ba wai dan sun bauta wa jami'ar APC dan su taimaka jami'ar APC si president ta garwa a zaben da ya gabata ba muddin aka ce jami'ar APC ta dauki dama irin wannan ta bawo maciya amana wanda suka jami'ar APC zabe to na tabbatar girma gwamnatin jihar Kano da jami'ar APC cewa zaben shekara 2023 zai zama zabe mafi wahala cewa duba da yadda aka wofinta da kokarin mutane mujahida yan demokradiya yan gurmiya irin sabar sa Muhammad Zubair
Ado Yelomai TV kenan shugaban committee APC Integrity Group a jihar Kano Watakila kalaman nasa na zuwa ni biyo bayan sabbin naɗe-naɗe da gwamnatin Gandujiyar ta sake yi a kwanan nan, amma kuma suka ji shiru a bangaren da suke wa wannan fata, domin koda cikin shirin namu akwai kalaman irin su Honorable Tasi Urabi Ufanisau, wanda bayan sauka daga kujerar wakilci yanzu ya rabauta da kujerar mai bawa gwamnan Kano shawara na musamman akan harkokin majalisar dokoki.
Muna yi wa Allah godiya, muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadim Islam godiya ta musamman bisa wannan dama da ya amince ya sahale min domin na ba shi gudunmawa a matakin majalisar dokoki ko a zaura majalisar dokoki ta jihar Kano. Kuma insha Allah zan iya ba da shawara daidai gwargwado bisa dama da na samu ta shekara 8 a wannan majalisa, domin a ga cewa an gudu tare, an tsira tare, kuma a shirye muke da mu ba shi gudunmawa ta kowane fanni domin shi gaban jihar Kano da al'ummar mu don a samu zaman lafiya. To dama jami'ar APC dai a hada muke, kuma bamu da wata matsala musamman dangane da wajen yadda shi mai girma gwamna yake kokari wajen a ga cewa lallai jihar Kano ta haifuce. To kuma in ka duba a tsari na ungogo, ni ina mai tabbatar da mai girma gwamna in Allah ya yarda za a samu karin haɗin kai da daidaito wajen yadda jami'ar APC za mu kai ga gaci sabanin abin da aka samu a baya insha Allah a wannan karo. To ungogo nan ne na fito, kuma nan nake wakilta a baya, a yanzu kuma na zama wakilin gwamna a majalisar dokoki ta jihar Kano. Ina mai kira ga al'ummar karfin gogo da ba mu haɗin kai da goyen baya, domin mu ga cewa in Allah ya yarda mun ba mara da kunya wajen gudanar da harkokin mulki a wannan jiha, domin taimi girma gwamna a ga cewa in Allah ya yarda ya sauke nauyin da Allah ya dora masa.
Honorable Tasi Urabi Ufanisau kenan sabon mashawarcin gwamnan Kano kan harkokin majalisar dokoki ta jihar Kano. Hata mabiya jam'iyyar APC a kanan irin su Sale Kalakawo ya ce a wannan gaba ba su da abin yi sai godiya ga Allah da kuma jagororinsa na siyasa da ke jihohin Arewa, musamman ma dai Jigawa, kuma a cewar sa suna fitar da su kunya.
Akwai deputy speaker na Jigawa wanda yake wakiltar karamar hukumar guri a majalisar dokoki ta jihar Jigawa. Irin ayyuka da abubuwa da muke ganin yana yi kusan a Jigawa, wannan bawan Allah ya fita zakka a cikin ƴan majalisin da aka zaba wurin fitar da jam'iyyar APC kunya. Dai akwai ayyuka a ƙasa wanda naga titi da ya tashi tun daga Hadeja ya shiga Baturiya, daga Baturiya ya tafi Abunabo, daga Abunabo ya zagayo Kaddara, daga Kaddara ya zo guri.
Shi dan majalisa ne yayi?
Shi ya kai kuduri gwamnatin Jigawa ta yi wannan aiki. Wannan titi ya dauke wa al'umma da suke jihar Jigawa, musamman ne wannan yankin karamar hukuma ta guri, wahalhalu da dama, musamman manoma da masunta da suke da shi a wannan yanki. Ina so in tabbatar maka ya kawo ci gaba da karuwar arziki a wannan yanki da wannan al'umma suke zauna a cikin sa.
Amma wannan titi da kake magana ai tun lokacin tsohuwar gwamnatin Sulalami da aka yi shi,
farawa aka yi, ba a yi kashi biyu cikin biyar na wannan ayyukan ba. Mai girma Badar da ya zo shi ya karasa wannan aiki, domin iya abin da Sulalami da iya tsaya a Baturiya ne, bai karasa a Amina ba, bai je Kaddara ba, bai je Arinjesco ba, kuma bai kai ga karamar hukuma cikin birnin karamar hukumar guri ba.
To kaga sai a yi ba gwamnatin da ta gabata kenan.
Wanda ta gabata ta yi abin da ya kamata, amma wannan gwamnatin ta Badar ina so in tabbatar maka cewa gwamnati ce wadda wayannan ƴan majalisin suke gaya mata abin da al'umma suke so, kuma take jin koke-koke.
A yayin da Sale Kalakawo yake wannan batu, shi ma Alhaji Dan Azumi Rogo ya shigo yana yaba wa Sanata Barau Jibrin sakamakon yadda yake yana jibantar lamuran mutanen sa na Kano ta Arewa.
Ya zo ya ɗebi ƴan ƙaramin hukumar Kabo har da tsofaffin ciyamomi shugabanni, ya daga darajar su, ya masa alheri, har ya ba wasu daga cikin su abin hawa, musamman kamar Salisu Kabo, tsohon shugaban ƙaramin hukuma ne, dan gwagwarmaya ne wanda yake tare da jama'a, kuma Barau ya kishin sa, yaran mu ne, kanan mu ne. Sannan akwai Iliya Dogo daga Garo. Waɗannan abubuwa ne na tarihi. Sannan abu na ƙarshe da nake so, ko kuma nake so in wa an karar da mutane, aiwa ta karar gwamna ko zama gwamna, wani dalili ne yake faruwa. Na farko da dan adam zai duba tarihin siyasa, political trend din mu shine baka zama wani abu sai da wani dalili, kamar yadda Malam Aminu Kano ya faɗa.
Amma misali yanzu in aka yi wancan batu na tsayawa ta karar gwamna, kamar abun bai wuri ba.
Ai idan Barau bai fito ta karar gwamna yanzu ba, sai yaushe? Idan Barau bai zama gwamna ba, sai waye zai zama?
Kwata-kwata ba.
Barin ga maka abinda zaka duba shine ka koma daga lokacin da Rimi ya gwamna. Diplomats ne su Malam Aminu Kano suka nemo shi. In ka dawo ka gangaro sabon bakin zo, senator ne kuma chairman ne na Senate Committee. Saboda haka dan gwagwarmaya ne, dan siyasa ne, ya sha abubuwa. Saboda haka ba a son a dau wani Barau gurba a ce shine gwamnan mu. Wannan wani abu ne da zamu yi Allah godiya cewa Barau ya shiga majalisar tarayya, ya zama senator, ya sake zama senator, kuma cewar Barau zai nemi gwamna kaddara ce ta Allah, domin sai Allah ya yi su mazaɓa su ɗaya da mai girma Ganduje.
Alhaji Dan Azumi Rogo kenan, tsohon shugaban karamar hukumar Gwarzo, neman samun nagarta ta wakilci ga bangarorin wasu al'ummar ta sa suke addu'ar samun damar da suke zargin an kwace musu a lokutan zabe. Cikin masu irin wannan buri akwai matasa irin su Baban Naira Beta da ke cewa har yanzu ba su yanke kauna ba.
Abinda muke tabbatarwa da talakawan Takaire Sumaila, ku kwantar da hankalinku domin wannan dan majalisar na yanzu mu ba shi muka zaba ba, Siraja Idris Kanawa muka zaba, kuma muna gaban alkali. In Allah ya so ya yarda, za a tabbatar da Siraja Idris Kanawa a matsayin zababban dan majalisa mai wakilta Takaire Sumaila, domin shi talakawan Takaire Sumaila suka sani shine isan ina Sumaila take, ina Takai take, shine zai zo itaimaki talakawan Sumaila Takai. Yanzu wannan dan majalisar tunda aka rantsar da shi har zuwa yanzu, saboda rashin sanin makamar aiki, babu wani canji da Sumaila Takai suka samu, kullun harkar budin-budin ake yi. Amma idan ka dauko Siraja Idris Kanawa ka ba shi kujeran nan, domin daman shi ya ci zaben nan, shine isan kauyukan Takai, ya san kauyukan Sumaila, da shi za a hada a ci gaba da Takai a Sumaila.
To ba za ku hakura sai zabe mai zuwa ba?
Ba za mu hakura ba, domin kai ba a matsayin ka na dan jarida ya kamata kai encouraging din mu akan nemo haƙin talakawan Takai da Sumaila. Wannan dan majalisar da bai shiga zabe ba, dan me za a zo a dauki kujera a bashi? Amma mu ba ma ja, har yanzu muna gaban kotu, kuma kotunan nan mataki mataki ne. In Allah ya so ya yarda, mu za a ce mu ne halattatu domin kwankwasiya, mu ne muka ci zaben Takai da Sumaila. Wannan dan majalisar bai cancanta ya zama zababban dan majalisa ba, dan me za a zo a dauki kujera a bashi?
Wata shi Baban Naira Beta dan siyasa daga yankin Takai da Sumaila a jihar Kano. Irin wannan batu shine ke fita ta bakin dandalin mai gwariji Li da ke mamakin matsayin tsohon dan majalisar sa na tarayya Alhassan Ado, da har yake tsammanin zai kai labari a wannan zabe da za a saki gudanarwa a yankin Tudun Wada da Doguwa, bayan kuma a cewar sa bai tsinanawa talakawan yankin abin a zo a gani kamar yadda soja ke jibantar lamarin su ba.
Tsohon dan majalisa Alhassan Ado Doguwa, wanda muke fatan Allah yadda yayi kenan, ni ina cikin garin Jeli, Jeli kuma mahaifata ce, ni dan Yaryasa ne, what daga Yaryasa muna da hanya zuwa Jeli, ko in dai an yi ruwa damuna ta yi babu wanda zai iya bi, in dai maganar mota ce wallahi sai dai a je ta gida. Muna da hanya daga Damaga zuwa Sumana zuwa cikin garin Jeli, wallahi tallahi mu ne muke tada generator mu kai dare muna yin aiki da sarkin Jelin gaba daya, muna tare muna yin aiki yana bin mu a baya. To mutumin nan misali shekara 13 ya dau alƙawarin duka bai mana komai ba, sai yanzu cikin kwana 20 zai ce zai yi mana wani abu, ya ce yayi mana gada. To a ina yi mana gada? Mu ne matasa kashin bayan al'umma, tunda ba mu da wuta, ba mu da ruwa, ba mu da hanya a garin Jeli. Matasa ya kamata mu yi hankali, mu tunani, mu san me muke yi. Akwai dam din da aka ce za a yi a Jeli, an zo an kakkafa mana itace a hanyar mu, ana cewa za a yi gyaran hanya zuwa bakin rafi inda ita fi ikara, ba a yi mana komai ba.
Rufe bakin dandali sai muka ji shi ma Ayuba Mai Lemo a Tudun Wada yana jaddada cewa a wannan zabe da ke tafi ba sai da zaben da ya wuce soja mai ritaya, domin dai ɗabi'unsa cike suke da alheri ga mutanen yankin Doguwa da Tudun Wada.
Ina kira ga al'ummar Tudun Wada da Doguwa a wannan zabe da za a canza, su fito kamar inda suka yi da PP a wancan kara, suka zabi Salisu Shau Iya Komando a jam'iyyar PDP, su fito kar su yi kasala, saboda sojan nan mu dan garin mu ne, mutun ne wanda yake kyauta da dama hagu bata sani ba. Kadan daga ciki zan fada wa al'ummar Tudun Wada da Doguwa irin ayyukan da wannan mutumi yayi a garin Ruwan Tabo, nan ne mazabata a garin Ruwan Tabo, muna kunci har ga wa'ansu al'umma ma kurkunu ya fara kama su. Sama da shekara 18 yazo ya haka mana burtsatse guda biyu, wanda
shi wakina
shi Iya Komando Salisu Shau a garin Jogoguwa ya haka burtsatse, yazo ya kara dawowa makarantu, ya giggina asibitin mata na karamar hukumar Tudun Wada dan Kade, shi ya gina hina mata masallatai na cikin gari, ya sai generator mai bada wuta na naira miliyan 1 da wani abu.
Ba ka ganin mutanen Doguwa da Tudun Wada za su ce dama duk wa'annan ayyukan yana yi ne saboda sai yana da wata bukata nan gaba?
Da mu aka je aka rufe kofa akan wannan annobar da muke ciki tsakanin Tudun Wada da Doguwa, mun rasa inda zamu saka mu, ba wani aikin yi da ake wa al'umma sai hira da baban yada labarai, al'umma ba sa ganin komai. Wannan dalilin mu matasa muka yi kihin kanmu, muka je muka same shi.
Matashi Ayuba Usman kenan dan autan masu gwari na karamar hukumar Tudun Wada. Kusan dai fata irin wannan cike yake da zuciyar mabiya kwankwasiya irin su Bashir Sanata, da ke cewa tun daga shigowar shekarar 2020 din nan sun fara jiyo kamshin nasara da dawowar haƙƙin su da aka toye musu a baya cikin babban zaben gwamna kenan da ya gabata.
Muna kira da ƴan kwankwasiya da mu ci gaba da addu'a domin Allah ya kusa tarfa garin mu nono don muna dab da samun nasara cikin yarda Allah kuma muna fata wannan sabuwar shekara Allah ya sa mun shiga da kafar damu kuma Allah ya sa ta zama lokacin farin ciki ga mu ƴan kwankwasiya da ilahirin jama'ar jihar Kano.
Kana nufin shekara ta 2023 kenan kuke sa ran ganin wannan alherin?
Ba magana 2023 ba, 2020 din nan da muka sa kafa Allah ya sa mun shiga da kafar dama kuma Allah ya faranta mana hakkin mu da ya makale tun 2019 da aka zo aka yi zabe wasu mutane alƙalan da kali suka juya mana alƙalima to muna sa rai kuma muna da yakinin kotu za ta yi adalci wanda koyaushe daga yanzu Supreme Court za ta yi hukunci kuma muna sa rai in Allah ya so ya yarda ruwa zai koma rijiya da Bahaushe ke cewa ba barna bane ba domin mun san mu muka ci zabe muna ji a jikin mu in Allah ya yarda Allah zai kimsa wa kotun basirar su adalci domin su huta a duniya su huta a lahira.
Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa Kawai.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.